c'est plus lui qui a causé ça.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makerin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba shi daga watan Nuwamban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji rahoto na musamman akan manufofin zababben shugaban kasar Amurka Trump na baya wanda kuma zai yi hasashe akan mulkin sa na wa'adin sa na biyu. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan martani ɗan Ghana kan zaben Amurka da kuma nasara da shugaba Donald Trump yayi a zaben. Akan haka ne kuma muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda kuke kallon zaben na Amurka da kuma irin darasa da kasashe irin namu za su iya dauka. Kamar kullum lambar mu ita ce 202-908-6850. Kamar kowanne daren ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba na Sulaiman Mani Barma wanda a yau shirin ya duba yanda masu bukata ta musamman suka halarci babban zabe na Amurka. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan aune lafiya ga labaran. An zabi tsohon shugaba Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 inda ya kada mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ya samu wani sabon wa'adi na shekaru hudu wanda zai fara aiki a watan Janairu. A wata irin takarar da aka yi kankan zuwa yanzu Trump ya samu maki akalla 292 daga cikin jimlar maki 538 na cin zabi a tsarin kasafta maki ko electoral vote a zaben da aka gudanar jiya Talata wanda ya bashi rinjaye wato na wannan kasafi na ƙuri'u da ake bukata. Ya zama shugaban Amurka na farko da ya ci zabe sau biyu amma ba a jere ba tun bayan shugaba Grover Cleveland a shekara ta 1890. Trump mai shekaru 78 wanda shine dan takarar shugaban kasa mafi tsuha a yanzu da aka zaba ya ayyana nasarar sa tunda asubahin yau Laraba yana mai gode ma magoya bayan sa a wani gangami a Florida da cewa
"This is a movement like nobody's ever seen before." And
Trump ya ce wannan wata mashahuriyar tafiya ce wacce babu wanda ya taba ganin irinta kuma a gaskiya wannan ya wato na imanin cewa ita ce tafiyar siyasa mafi girma na kowane lokaci a cewar Trump. Gwamnatin hadaka ta shugaban Jamus Olaf Scholz na fama da rikici a yau dinnan Laraba a yayin da shugabannin jam'iyyu uku na hadakar suka hadu don cimma matsaya da daidaito game da tsarin da za a yi amfani da shi wajen ceto tattalin arzikin kasar daga durkushewa. Dangantaka tsakanin jam'iyyarsu Scholz ta SPD da hadakar FDF ta yi tsami cikin makonnin da suka gabata inda suke ta bayyana manufofinsu mabambanta. Yau Laraba Majalisar Dinkin Duniya ta bada rahoton karuwar noman tabar samaye ta opium a Afghanistan da kashi 19 cikin 100 a shekara ta biyu da kama mulkin Taliban mai ragaggen iko ta haramta ta'ammali da tabar. To amma har yanzu yawan noma tabar da ake yi bai kai na gabanin hakan ba. Wannan sake karuwar na zuwa ne bayan raguwar bazata da ta yi da kashi 95 cikin 100 a shekara ta 2023 lokacin da hanin ya kusa kaiwa ga kawar da noman tabar kwata-kwata a akasarin sassan wannan matalauciyar kasa ta kudancin Asiya wadda ta dade da zama kasar da tafi samar da kayan hada hodar Iblis a duniya. bisa ga wannan rahoton wanda ya fito daga ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da batutuwan muggan kwayoyi da manyan laifuka wato UNODC a taraice. Taliban ta haramta noman bayan wato noman kayan maye a fadin kasar tun a watan Afrilun shekara ta 2022 yan watanni bayan dawowarta kan gadon mulki a Afghanistan wanda ya kai ga matukar raguwar noman tabar samayan. A Turkiya masu sauraron gidan rediyon Asit Radio na nuna bacin ransu bayan da hukumomin kula da kafafen labarai suka soke lasisin gidan rediyo mai hedkwata a Istanbul. Gidan rediyo na Asik Radio ya shafe shekaru 30 yana kokarin dinke baraka a kasar. Masu tsokaci na cewa wannan mataki da aka dauka kansa wani bangare ne na wani fadadadden matakin da gwamnati ke daukawa kan kafafen yada labarai. Wata mai sauraron gidan rediyo na Atis Radio mai suna Alif Unal da wani mai sauraron gidan rediyo mai suna Ahmed Atura waɗanda ke cikin sahun masu zanga-zangar sun yi bayani. Alif Unal ta ce, Alif ta ce gidan rediyon Asik Radio na da muhimmanci saboda mahadar al'adu ne kuma mai taimakon kungiyoyi da 'yan raji da dama a siyasance. Shi ma Meta Atirar ya ce,
from one side of course it's a shock, from another side it's
Meta ya ce ta gefe guda lallai kam hakan ya kada mu, ta wani gefen kuma hakan bai zo mana da mamaki ba ganin irin alkiblar da kasar ke fuskanta. Ana dada fuskantar rashin wato fadin albarkacin baki da kuma gashi dai akwai karuwar daniya a kasar a tunanina.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla. Yanzu da Donald Trump ya yi nasara a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2024, wakiliyar muryar Amurka Tina Train ta yi nazari kan manufofinsa na baya da kuma matsayinsa na zababben shugaban kasa a yanzu da hasashen yadda zai gudanar da manufofinsa idan ya kama aiki a cikin watan Janairun baki. Ga dai Aisha Ma'azu da fasarar rahoton Tina Train.
Ta tabbata cewa tsohon shugaban Amurka Donald J. Trump mai shekaru 78 zai sake darewa karagal mulki a fadar White House, kamar yadda ya kasance da tsohon shugaba Grover Cleveland a ƙarshen karnin 1800. Trump zai sake dawowa a karo na biyu a matsayin shugaban Amurka na 45 da na 47. Domin fahimtar yadda shugabancin Trump na wannan karon zai kasance, zai dace a yi waiwaye kan wa'adinsa na farko da kalamansa a lokacin gangamin yakin neman zaɓe. Batun bakin haure da tsauraran manufofinsa na kishin ƙasa na da alaƙa da aƙidarsa ta fifita Amurka a kowane sha'ani. A shekarar 2017, kwanaki bakwai kafin a rantsar da shi, Trump ya sanya wa wasu ƙasashe bakwai masu rinjayen al'ummar musulmi takunkumin shiga Amurka na tsawon kwanaki 90.
Zan sanya sabbin matakan da za su nesanta musulmai masu tsauraran ra'ayi shigowa Amurka. Ba mu buƙatar su a nan.
A lokacin gangamin yakin neman zaben shugaban ƙasa na bana, Trump ya yi magana da kakkausar murya kan abin da ya ayyana da mamayar bakin haure, lamarin da ya sa batun tsaron kan iyaka ya zama muhimmin batu a zaben. Ya faɗa wa magoya bayansa a jihar North Carolina abin da zai faɗa wa sabon shugaban ƙasar Mexico.
I'm going to inform her on day one or sooner.
Zan sanar da ita tun ran farko ko ma kafin nan cewa muddin ba su ɗauki matakan daƙile masu aikata manyan laifuka da mu'amala da ƙwayoyi da suke shigo da su ƙasarmu ba, nan take zan sanya harajin kaso 25 a kan duk wani kayan da suka shigo da shi Amurka.
A zamanin shugabancinsa na farko, Trump ya sanya haraji akan kayayyakin da ake shigo da su daga China, sannan akwai yiwuwar cewa ba zai canza tsarinsa a wannan karon ba.
Sun jima suna ƙwaranmu, abin babu basira a ciki. Sai kaga kowa ya rasa aikinsa, sai su je su sarrafa a ƙasarsu, sannan su sake shigo mana da su ƙasarmu ba tare da sun biya haraji ba. Sai kaga mun rasa kamfanin, mun rasa ayyuka, mun rasa komai, wannan ai babu hankali a ciki.
Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar Paris ta 2015, wacce kasashen duniya suka rattaba hannu don yaƙi da matsalar sauyin yanayi, dumamar yanayi da gurɓatacciyar iskar da ke yi wa muhalli illa.
An zaɓe ni ne don na wakilci al'ummar Pittsburgh, ba birnin Paris ba.
Trump ya ce tsare-tsarensa kan makamashi zai maida hankali kan bunƙasa haƙar mai a cikin gida. Sannan su kuma maida dokokin kare muhalli.
Abinda za mu yi a ranar farko a sa'ar farko shine mu maida hankali kan hakomai. Abinda za mu yi kenan, maida hankali wajen hakomai.
A wa'adin shugabancinsa na biyu, Trump ya yi alkawarin zai yi aiki da tsarin da zai dada kare kamfanonin cikin gida, sannan zai kiyaye shiga sabgogin kasashen duniya. Saɓanin yadda aka gani a shekaru huɗun da shugaba Joe Biden ya yi yana mulki.
Aisha Ba'azu ke dan da fasarar rahoton wakilin murya Amurka Tina Train. To yanzu kuma bari mu leƙa kasar Ghana, inda wakilinmu Idris Abdalla Bako ya hada mana rahoto akan martanin 'yan Ghana kan zaben Amurka da kuma nasarar da Donald Trump ya samu. Gari ka Idris.
A halin yanzu dai an riga ayyana shi wanda ya lashe zaɓe a hukumance, kuma na tambaye wasu 'yan Ghana shin ko sun yi mamakin wannan sakamakon zaben. Maryam Bawa 'yar jarida ce mai zaman kanta.
Ni ban yi mamaki cewa Donald Trump ne ya sake lashe zaɓe ba, duk da wasu suna cewa da akwai dalilai da dama mai yiwuwa saboda ita Kamala mace ce da sauransu, amma ni a nawa tunanin zan iya cewa saboda ya iya ya fitar da manufofinsa ne, ya iya ya fitar da su yanda ya kamata, kuma a duk lokacin da ya tsaya ake tattaunawa da shi ba abin da yake maida hankali a kai shine yadda kasar Amurka za ta samu ci gaba. To kaga waɗannan bayanai da ya dage yana yi a koda yaushe, da akwai mutane da dama da za su yi ra'ayi da shi.
Umar Brema tsohon soja ne ba Amurka dan asalin Ghana, wanda ya zo hutu kasar Ghana kuma ya bibi yadda zaben ya gudana.
Wui shi nani a kin samu fita Harris a ce tashi, amma mun gan wadansu alamomi lokacin da yakin Gaza ya tashi, kawashe yan Biden administration suka gwada unwavering support ma Israel, ba su gwada tausayi zuwa ga yan Palestinian kamar yadda suke supporting Israel din ba. Amma wannan kuma abin da su kamfin yan Donald Trump su suka posit mai hankalin mutane su kenan. Kamar idan ita Harris in ta zo kan abin da mulki ya affect immigration, mutane baki su ta zuwa da barayi da ex-convict in Garuka, Americans da kansu ma homeless ma ba su wurin kwana. Amma an dauki hotel ba baki suna kwana cikin da
sauransu. Yunus Salawuddin Obanjo mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum yayi kira ne ga sabon shugaba Donald Trump.
So congratulations to Donald Trump. Muna duba cewa zuwan shi as a president na America akwai abin da yake kamata ya revise wurin taimaka na hadin kai kasa da kasa da makamancin su, saboda Amurka mu fahimci cewa duniya ba kasan da dafa ta gina kan da shi da baki sa. Wasu lokacin baya wahalan da ba baki suka yi musamman closure of border da yayi da makamanci su nan, this time around ya duba cewa kamar duka na cikin ababen da yasa ya lose election wannan shekara furin da ya wuce.
Duk da cewa an gudanar da zaben wuri a Amurka, amma tsakanin jiya zuwa yau miliyon Amurkawa suka kada ƙuri'a kuma aka samu sakamako cikin awanni 24. Shin ko akwai abin kwaikwayo ga kasar Ghana wanda za ta yi zaben gama gari a watan gobe? Tambayar da na yi wa Alhaji Garba Usman kenan.
Ya zaɓin da aka yi da Trump ban so ba, amma dai bai bani mamaki ba. Amma mu zo irin zaɓin da aka yi, tsarin demokaradiyyar Amerika ya fi shekara aru-aru shekara 200 da sama. To kaga wanga sun ga sun yi karatu sun yi nazari dalilin sai sa da aka yi zaɓe cikin ƙaramin lokaci sai aka samu natijar zaɓe. Sai sa mu ma za mu yi kwaikwayon sa, amma kamu sa samani cewa cikin wani ƙaramin lokaci za mu ci wa wanga gori. Idan muka tsaya muna kan tsarin demokaradiyya da yadda Allah, mu ma za mu samu wanga abu.
Za a rantsar da shugaba Donald Trump a ranar Litinin 20 ga watan Janairun 2025. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdalla Bako da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Munibarma zai gabatar da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. Masu bukata ta musamman sun halarci babban zaben Amurka na 5 ga watan Nuwamban 2024.
Idan ka sign ma an nuna maka wannan cewa masu Nakasa ko masu kekunan guragu suka inda za su biyu, wanda ba za su tutse da mutane ba, abin ya zo ya ja musu wani matsala.
A kasashen Afirka ma zaben na Amurka na ci gaba da daukar hankulan Nakasassu.
Ya maida hankali wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. Musamman ma mu na kasashen Afirka muna fuskantar matsaloli da kalubale. Muna bukatar taimako da kuma tallafi da karfafa gwiwa.
Kamar yadda aka sani, Amurkawa sun kada kura'a a jiya Talata albarkacin babban zaben kasar, inda suka zabi ƴan majalisu da shugaban kasa. Dan takarar Republican Donald Trump ne yayi nasara a fafatawarsa da Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat, bayan zazzafan yakin neman zaben da aka shafa watanni ana gudanarwa. Masu bukata ta musamman kamar sauran ƴan kasar ta Amurka sun kada nasu ƙuri'un cikin yanayi na samun cikakkiyar damar da dokokin kasar suka tsara.
Sunana Haruna Bello Madobi, ni mazaunin babban birnin tarayya na America, Washington DC ne. Ka san anan dai kafin kai zabe dokansu na ɗaya dai shine sai ka zama ɗan kasa. Sai a rantsar da kai ka zama ɗan ƙasa, shine za ka iya yin zaɓe. To kuma duk wani dama dai da za a baka wanda za ka je ka yi wannan zaɓa. Wani lokaci ma kafin ma ranar zaɓa za a aiko maka da wasiƙa har gida, tana ta maka cewa rana kaza ne rana ƙarshe na zaɓe, kuma ga inda gidanka yake, ga inda angonka yake, to ga inda zaka je kai, ga inda zaka je kai, duk za ka gaya maka inda zaka je duk kai. To duk wani dama duk da ya kamata a ba mutum za a bashi daman yace sai zabe. Kada dai kai zabe bayan an wuce ranan kace. To shi yasa wani lokacin zaka ga suna yawan aiko maka da tuni, suna tuna ta maka cewa gaba ranar zabe kada ka bari ya wuce ranan. To amma dai kuma idan tunanin za ka ga suna aiko maka abin nan, nuna maka fa ga inda zaka je kai wannan zaben, ga inda zaka je, kada ka zo ka ce baka san inda zaka je ba. Ai, to yawanci ana yi a makarantu, a post office, the ones, the libraries, the sauran su. Domin yau abinda wanda ba su je makaranta ba kawai su ne yaran makaranta, don yanzu ma ga yana a gida su ne kawai ba su je ba, saboda ana amfani da gidannukansu a yi zaɓe.
Malam Haruna, kai ka kaɗa taka ƙuri'ar, yaya za a iya kwatanta yanayin baiwa na ƙasassu damar zaɓe a ƙasar Amurka a bisa la'akari da yadda abin yake, ko kuma idan aka kwatanta abin da yadda yake a namu kasashe na nahiyar Afirka?
Kaga wannan zaben shine zabe na biyu kenan da nayi a kasan nan tun shekara na zuwa nan kasan shekara 13. To wannan zaben shine na wannan biyu da zan yi, ka gane. To wancan lokacin da naje nayi daidai gurgurdo, na ga dai wanda kaman wanda suke amfani da wheelchair shine kekunan guragu, zaka ga an ba su dama ga inda za su bi a wuce da su, su je su kada kuran su. Akwai abin nan akwai inda suka yi wanda kai kana zai iya shiga, zaka je akwatin kuran naka suna gaban ka, wanda zaka iya gani. Idan kuma wanda ba sa gani ko wani abin nan, to wannan gaskiya shine yanzu ban taba gani wani makaho ya je yi wanda aka taimaka mai a nuna mai shiga shi yanda zai ga inda zai. Amma gaskiya na ga irin masu kekunan guragun nan, wanda za a ba su daman su ga hanyar da za su bi nasu daban yake ma, wanda za a yi tura su da kekunan guragun su je su yi. Za ka ga sign ma an nuna maka wannan cewa masu Nakasa ko masu kekunan guragu ga inda za su biyu, wanda ba za su tutse da mutane ba, abin ya zo ya ja musu wani matsala. Kana zuwa za ka ga sign a kofa ma ce wannan ga da za su bi ko kuma ga inda za ku wancan kuma ga inda za su bi so shine din naga wannan to kuma in ka je wajen zaben in ka je kai ba wai tsayawa zakai a wajen ba kana yin saka fita waje ta gane so ba za ka tsaya ka ga sauran
to tallafin da gwamnatin Amurka ke bayarwa a ayyukan inganta rayuwar nakasassu a kasashen Afirka na yin tasiri sosai a harkokin yau da kullun na wannan rukuni na al'ummomin nahiyar sabili kenan a duk lokacin da aka sami sauyin shugabanci a kasashen da suka ci gaba kungiyoyin masu bukata ta musamman ke bayyana fatansu a game da waɗanda za su karbi ragama ga abinda wasu daga cikin ƴan kasar Ghana suka bayyana wa wakilin muryar Amurka Idris Abdalla Bako a Accra
sunana Haji Aisha yar gata daga Accra kasar Ghana fata na da buri na shine wanda Allah ya biyo nasarar zaman shugaba a wannan kasa ta Amurka ya maida hankali wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman musamman ma mu na kasashen Afrika muna fuskantar matsaloli da kalubale muna bukatar taimako da kuma tallafi da karfafa gwiwa musamman masu baiwa da sana'o'in hannu kamar ni da Allah ya hore mana domin mu iya tsayawa da kafofinmu kuma mu zama abun koyi ga masu bukata ta musamman yan uwanmu ina yi wa dukkan al'ummar Amurka fatan alkhairi
sunana Alidu ni ne na banda kafana kirayen mai kiran disables kafa na on the left guda to abin da yake cikin ni kai relation na US na America na zan fadin ganga mu ma marayi nan ne ko mu wani disable ko yanzu an ce shi mun kina oso temeko ne suke mun oso temeko ne ko yawa zai uskara mun bibi muke addu'a shi da mun muke yi kuma to peaceful mukowa haka ne dai ni da yake gani kuma tuna da mukulun ne na babin su
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Haruna Bello Madobi ba Amurke dan asalin tarayyar Najeriya da Idris Abdalla Bako sai producer Julie Lesus Gresham ni Suleiman Mumuni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya
kuma dalla a gaida Suleiman Mumuni barma kamar yadda muka fada ku kira ku ba mu ra'ayinku akan zaben na Amurka amma kaban yanzu muna da kira daga kira da farko daga Kantagura wane ne a Kantagura
aje a gudu makeri kana magana da engineer mai gero makeri Kantagura jihar Niger
to engineer duniya na sararin ka
to babu ya ku makeri America ina masa watan alheri an yi zafi lahiya Allah abu yayi kyau ba wani ja inja to dan haka ina wa Amurka fatan alheri Allah ba mu lahiya da zama lahiya Allah ka sa kuma wanga shugaba da an karaba yayi magani ya kiyayen da aka yi na duniya Allah ya kara lahiya da zama lahiya injiniya mai jiyar makeri Kantagora nagode babu
to mun gode injiniya yanzu kuma bari mu duba wane ne kuma akan layi ku kira ku ba mu ra'ayinku akan wato zaben Amurka da kuma irin darussar da za a iya dauka daga ainihin wannan zaben mun samu kira daga jamhuriyar Niger wane ne a Niger
assalamu alaikum baba ya kuma wace ri
wa alaikum assalam
umma ma da alin shugaban kullum zaben kan su dogon duti
to
abin da an yi ra'ayi yawan da zaben an yi an kafi tilati Allah Allah kuma shi ba mu sa'a kuma koyo a cikin kasu koyo su sami da aka yi demokrasiya a cikin takarar guri su jami'a guda biyu da wanga da wanga amma nan sai kai ke na aka kan san takarar kai da ashirin ne ya kuma tuno sun da su wani ba haka ba
to
wani dan mu ga dai mu huto a ce ta sai da gani a ce an samu kallabi tsakarin wannan
to mun gode takaita wani kuma ya samu ya shigo yawa to kuma mun gode bari mu dauki kira ta gaba daga Gombe wani ne a Gombe
Bello Alhassan ne daga Gombe
to Bello bismillah
yawa mun yi farin ciki da cin zaben Donald Trump Allah ya sa ya zamanto alheri
amin
eh ya zama a kasa alheri a kiyakin nan duka Allah ya sa ya zamanto ya maganta mana shi
amin sama amin
a tashi lafiya
yawa to mun gode kwarai mun gode bari mu sake kadawa Kantagura wani ne a Kantagura na biyu
na malam waina kine kwanta gora
to bismillah
ni ma dai raina dai na ina fatan annan gaje da an kai America Allah ba mu zama lafiya kuma Allah ya sa ya tota ta kore magubuwa da Afrika da duniya
amin summa amin
amanu waina kine kwanta gora
to mun gode kwarai da gaske jama'a ku kira ku bamu ra'ayinku akan yadda kuke kallon zaben na Amerika kamar yadda muke faɗi a kullum saboda mu ga ko akwai wata waje darasi da zamu ya mu dauka muna da kira daga birnin tarayya Abuja wani ne daga Abuja yawa Usman dan Fulani gare tsayuwarka layin ka tana yayyankewa ana dabara dai amma dai ci gaban mu gani ko zai gyaru Usman dan Hulani bari mu dauki wata kira daga Nasarawa saboda layin ka ba kyau wani ne a Nasarawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
mara la barka da dare barka da kokari
yawa
yawa kuna tare da babawo mai aure na cikin garin Gitata
to bismillah babawo
Alhamdulillah na ji dadin wannan da akai wannan tsakanin na bangaren America da akai talatiya na ji dadin haka kuma ina addu'a Allah ubangiji ya sa wannan rikici da kafinawa suke Allah ya kawo su sa baki ya kasance ya zama karshe a wannan al'amari mun amsa ga Allah ba mu zaman lafiya na gode mu gode America
to mu ma mun gode malam babawo da wannan kira ne kuma muka kawo karshen kira mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ba ku dama ku sake kira mu to madalla da haka ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice
to a takaicen an zabi tsohon shugaba Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 inda ya kada mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ya samu wani sabon wa'adi na shekaru 4 wanda zai fara aiki a watan Janairu A wata irin takarar da aka yi matukar kankan zuwa yanzu Trump ya samu maki akalla 292 daga cikin jimlar maki 538 na cin zabe a tsarin kasafta maki ko electoral vote a zaben da aka gudanar jiya talata wanda ya bashi rinjayen wannan kasafin kuri'ar da ake bukata ya zama shugaban Amurka na farko da ya ci zabe sau biyu amma ba a jere ba tun bayan shugaba Grover Cleveland a shekara ta 1890 gwamnatin hadaka ta shugaban Jamus Olaf Scholz na wato fama da rikice-rikice a yau din nan Laraba a yayin da shugabannin jam'iyyu uku na hadakar suka hadu don cimma matsaya da daidaito game da tsarin da za a yi amfani da shi wajen ceto tattalin arzikin kasar da ke wato fuskantar durkushewa yau Laraba majalisar dinkin duniya ta bada rahoton karuwar noman tabar samaye ta opium a Afghanistan da kashi 19 cikin 100 a shekara ta biyu wato a shekara ta biyu da kama mulkin Taliban mai ragaggen iko ta haramta ta'ammali da tabar to amma har yanzu yawan noma ta bai kai na gabanin wannan lokacin ba
kamar sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri yanzu ba da din Ibrahim ka almasi garba da ya tsaya na gabatar da shirin da Julie Laser Duration wacce ta shirya ta kuma bada umurni da injiniyan mu na wannan dare Malam Loves baba ya fu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alheri mu kwana lafiya wassalamu alaikum